This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Har yanzu dai Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Aisha Ma'azu. Da sauraro abokai yake muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau Talata 25 ga watan Yuni 2024. A cikin shirin namu na yanzu za mu kawo muku hira da Professor Bello Badada kan dacewa ko rashin dacewar baiwa gwamnoni ikon yin tasiri kan manyan sarakunan gargajiya a Najeriya. Kamar kowane daren ranar Talata yau ma muna tafa da shirin Allah ɗaya gari bamban wanda Ramatu Garba Baba ke gabatarwa, inda yau shirin ya duba batun dalilai da ke jan hankalin baki zuwa ƙasar Turkiya duk da zargin wariya da ci da gumin baki. Kamar yadda muka yi alkawari, yau za ku kira wayarmu ku bayyana ra'ayoyinku kan alfanu ko rashin alfanun baiwa gwamnoni ikon naɗa manyan sarakuna da cire su. Lambar wayar da za ku kira ita ce alamar tarawa 1-2-2-9-6-5-0. Amma kafin nan, ga Aisha Ma'azu da halin da duniyar ta wuni.
Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Ga labaran duniya. Yau Talata, kungiyar tarayyar Turai da kasar Ukraine sun fara tattaunawa akan batun shigar Ukraine cikin kungiyar kawancen tsaron NATO. Wani mataki da zai iya daukar shekaru kuma wanda tarihi ya nuna cewa Russia ta yi yunkurin hana yuwarsa. Tattaunawar na zuwa ne shekaru 10 bayan da dakarun Russia suka mamaye tsibirin Crimea don hana Ukraine kulla alaka da kasashen yamma. Tattaunawar shiga kawancen ta fara kankama ne yayin wani taron gwamnatocin kasashe da ya gudana a Luxembourg. Naibin Prime Minister haɗaɗɗiyar kungiyar kasashen Turai da yankin Atlantic Olga Estefanishina, wato Estefanishina ke jagorantar tawagar kasar Ukraine. An kashe mutane da dama a harabar majalisar dokokin kasar Kenya yau Talata, yayin da 'yan sanda suka yi arangama da masu zanga-zanga a sanadiyar nuna rashin amincewarsu da wata dokar da za ta ba da damar ƙara yawan harajin da ake biya da aka tabbatar da ita. 'Yan sanda sun harba harsashe na gaske baya ga harba barkonun tsohuwa da harsasan roba wanda ya gaza tarwatsa dubban masu zanga-zangar waɗanda ke buƙatar 'yan majalisar dokoki su ki amincewa da ƙudurin dokar. Wakilan AP da Reuters sun ce sun ga wasu gawarwaki da idanunsu kwanci a ƙasa a harabar majalisar. An kuma ba da rahoton cewa da dama sun jikkata. Ginin majalisar ya kama da wuta, lamarin da ya sa ginin ya turnike da hayaki bayan da ɗaruruwan masu zanga-zangar suka yi kukan kura suka wuce shingayen da 'yan sanda suka kafa suka shiga cikin rukunin ginin. Daga bisani an kashe wutar. Wani harin jirgin sama da Isra'ila ta kai yau Talata ya halaka mutane 10 dangin Ismail Haniyeh, shugaban Hamas da ke hijira a Qatar, a cewar jami'ai da wasu iyalansa. Harin ya afka wani gida da ke sansanin 'yan gudun hijira na Shati da ke yammacin birnin Gaza. Wasu hare-haren Isra'ila a baya sun halaka 'ya'yan Haniyeh su uku. Rundunar sojin Isra'ila ta ce dakarunta sun auna wasu gidaje a hare-haren saman da suka kai Shati da wani wuri a arewacin Gaza wanda aka ce mayakan Hamas din da suke da hannu a kai harin bazata ga Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoban bara ke amfani da shi. Fadan baya-bayan nan na zuwa ne bayan da wata kotun kolin Isra'ila ta wajabta wa hukumomin sojin Isra'ila a tilastawa ɗaliban makarantar addinin Yahudawa shiga aikin soji. To ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata kungiyar mayakan wata kabila mai dauke da makamai a Myanmar ta kwace ikon wani gari da ke gabar teku inda aka girke dakarun sojoji da suka yi juyin mulki a daura da filin jirgin sama. Bisa bayanan da majiyoyin soji da 'yan yankin suka yi wa AFP yau Talata, rikici ya kaure a yammacin jihar Rakhine tun bayan da mayakan Arakan suka kai wa sojoji hari a watan Nuwamba, wanda ya kawo ƙarshen wata tsagaita buɗe wuta da aka yi tun bayan juyin mulkin sojin 2021. an kwashe kwanaki ana bata kashi a yankin tsibirin Ngafali wanda ke kudancin jihar inda aka shimfida wuraren shakatawa na alfarma a tekun India. A ƙarshe wani jirgin saman jannati na sin mara matuƙa wato mara mutane a ciki ya dawo duniyar mu yau talata dauke da ƙasa da samfarin duwatsu daga sashi mai nisa na duniyar wata a jiya Litinin da rana ne da Change Probe ya sauka a yankin Mongolia na China wanda ya kawo ƙarshen wani aiki da ke cike da tarihi wanda aka faro shi tun farkon watan Mayu a sa'ar da aka ya tashi daga wani wuri a lardin tsibirin Hainan. Shugaban cibiyar binciken al'amuran sararin samaniya ta ƙasar Zhang Qijian ya ce an yi nasara jin kaɗan bayan da probe ya sauka. Shugaba Xi Jinping ya fitar da wani sako inda ya ayyana Change 6 da wata gagarumar nasara a yunkurin China na ganin ta zama ana ji da ita a bangaren harkokin sararin samaniya da kimiyyar samar da makamashi.
A gaida Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanninmu daga Najeriya. Tun bayan dawowa mulkin demokuraɗiyya a jamhuriya ta huda a shekarar 1999 ake ta samun sabani tsakanin wasu gwamnonin jihohi da sarakunan gargajiya. Inda a wasu lokuta ma gwamnonin ke amfani da ƙarfin ikon da kundin tsarin mulki ya ba su suna hukunta ma sarakunan da suka saba wa umarninsu ko kuma suka ƙi bin ra'ayoyin siyasarsu. A hirar da ni da Farfesa Bello Bada, malami a Jami'ar Usman Danfodio, na fara da tambayarsa ko ya yake ganin dacewa ko rashin dacewar baiwa gwamnonin jihohi a Najeriya ikon yin tasiri kan manyan sarakunan gargajiya a ƙasar, sai ya ce.
Abinda abubuwa ke ta nunawa in ka duba daga shekara ta 1999 zuwa yanzu, kusan jihohi da yawa haddi a arewacin Najeriya ana samun takun saka tsakanin gwamnoni da kuma manyan sarakuna a jihohinsu. Kuma babban matsalar ita ce siyasa, so da yawa za ka iske cewa gavana ya san muhimmancin sarki, ya san sarki ya gadi jama'a, jama'a sun gade shi, daga yana kokarin shi da siyasa tai. Wasu lokuta a lokacin da yabi siyasa tai koda an yi nasara, to gaba kuma za a samu wani lokaci zai kare lokaci ne shi gwamna wani gwamna shi dauka daga gare shi, watakila wannan gwamna baya sha'awar wannan sarki an samu sabani. To wannan shi babban matsala da ke nan, to kuma abu ne mawuyaci yanda kasar ta ci, tunda kana ganin wasu gwamnoni sun kikira sarakuna babu iyaka. Abu ne mawuyaci ka ga kaka za ka yi da so idan ka dauke su daga jihohi.
To shin kana ganin lokaci yayi da za a baiwa manyan sarakunan gargajiya kariya wajen samar da doka ta tarayya, ganin irin abubuwan da suke ta faruwa a yan kwanakin nan?
Watan doka ta tarayya tana da amfani, amma zaɓen mutanen kirki da suka sa abin da suke yi, suka san kuma kishin kasarsu da jihasu da darajar mutane, zaɓensu wajen shugabanci a jihohi shi yake muhimmanci ne da komai.
Kana ganin cewa kenan yanzu batun naɗi ko tsige sarki ya danganta da shugaba da aka zaɓa kenan?
Watan shugabannin da ake zaɓe waɗanda ke gwamnoni mafi yawa, ai shi yasa kake ganin ƙasar kanta ita Najeriya shi yasa take cikin babban matsala, saboda babba abin da yafi damun su siyasa kuma tasu siyasa. Wannan yanda za su yi su kai ga madahin iko, su kai ga baitul mali, shi yafi damun su. Wajen kokarin su kama wannan suna iya sabani da kowa, kuma suna iya hita batun al'amarin jiha wanda ya shafi talakawan jiha wajen kokarin su kai ga wannan. To in da duk shugabanci ya fada hannun mutane da a haka, to za a ci gaba da samun matsala. In ka duba akwai wasu jihohi kusan kowace karamar hukuma tana da babban sarki, haka za ka yi da irin waɗannan. Kowace karamar hukuma an yi mata babban sarki, kuma shi kenan an ce shi ma yanci gare shi kamar kowa. To kaga irin waɗannan abubuwa duka za ka ga akwai aiki ba karami ba jan aiki.
To menene ra'ayinka dangane da cire sarki ko nada sarki bisa dalilai masu kama da na siyasa?
Ai babu hujja idan wata in ka duba sha'ani na sarauta al'ada ce ta mu kuma mai kyau wadda tushenta addinin mu shi a tushenta lokacin da ya zamanta sarki kusan shi a komai to sannu lokaci yana zuwa da abin da zamani ya kawo sai ya kasance sarki yana ji yana gani bai da ƴan sanda sannan ba shi da baitul mali karkashi ne bai da iko aikin daukar mutane aiki bai da iko ladabtar da mutane da makamantansu amma saboda tarihi wanda akwai ya za al'umma tai suna so ne suna gani ne shine a shugaba su gare su wanda anna al'ada wanda anna gadin gadin saura na siyasa suna da lokacin da an ka giban musu in suka to suka yi tasuwa wannan jam'iyyar tai ta tarawa in ya zarawar ta bashe ta wata jam'iyyar ta shige gaba gabanta ita kuma ta taka ta tarawa amma sarakuna suna nan to amma in ya zan koyo shi gwamnati ya ga dama ya nada sarkin da ya ga dama ya cire kuma sarkin da yake gani ba ya so to wannan yana zube martabar sarauta to kuma idan martabar sarauta ta zube mu waye gari kenan mutane ba su da shugabanci wanda sun kallasu da shi waɗanda muke kuri da su suka yi muna mulkin mallaka ai kaga su ne Ingila Ingila suna da masarauta ai su ma waɗanga canje-canje sun shahi su ai lokuta wanda sarkinsu shi ad shi ke kashe kuɗi da komi duyan da yake so to amma canje-canje sai ta kawo majalisa daban kuma masarauta daban amma sun iya tahiya da girmamawa da masarautunsu ko ba ka gani irin waɗanga canje-canje kaga a nan wurin mu sun yi mu kwarewa a wannan wuri amma ga mu kuma mu na masarautu sun yi nasu inganci sun yi nasu asali ga namu gani amma
Farfesa Bello Bada kenan malami a jami'ar Usman Dan Fodio da ke Sokoto a hirar da ni da shi yau akan wannan batu na alfanu ko rashin alfanun bayo gwamnoni ikon nada manyan sarakuna da cire su a Najeriya za ku kira wayar mu ku bayyana ra'ayoyinku an jima kafin nan ga shirin mu na gaba
wani garin da a ce kurba manya da zalla
wani gari
bai kai gabas da nisa ba
wani gari
bai san yadda a suna ba
madalla jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah daya gari bamban kamar yadda watakila aka sani manya-manyan kasashe na duniya cibiyoyin harkokin kasuwanci suna binwa al'umma dama mai dimbin yawa na samun arziki wanda ya sanya al'ummar kasar da ma 'yan kasashen waje ke tururuwar shiga danganin sun nemi arziki
inda kana nan da bizan ka kuma kana zama bisa ka'ida a kasan duk abin da 'yan kasan su dalibai suke amfana da shi to kai ma kana amfana da shi
to sai dai kamar yanda aka sani rayuwa a manyan birane na kasashe da dama na cike da kalubale musamman cibiyoyi na tattalin arziki idan muka dauki Najeriya ga misali akwai birnin Lagos inda ake samun hada-hada mai dimbin yawa na tattalin arziki sannan a Turkiya akwai Istanbul da ta yi fice wajen gudanar da hada-hadar kasuwanci da ke bunƙasa tattalin arzikinta sai dai ta kasance mai cike da kalubalen rayuwa
wani bai shanta ba to ka zo kusa da shi kuma kana shanta ba hayakin ne yana cutar da shi ko guri ne wanda ake tsayawa domin taron mota a shiga ka zo tsakiyar jama'a kana shanta ba ba za ka dan je gefe ba domin ka sha abinka tunda kai ka jarabtu da wannan shanta ba
dalibi baya daukin fami ko dai kana aiki ko kuma kai dalibi ne zalla ko kuma kana aiki zalla so wannan abun yana sa wato ana samun damar dalibai ana cutar su da sauransu haka
to a cikin shirin za a ji labari na hawa da gangara daga bakin namu da yanda suka iya shawo kan waɗannan kalubale a kokarin su na samun rayuwa mai inganci fiye da wanda suka barwa kasashen su na asali sai a biyo mu don jin cikakken shirin tare da ni Ramatu Garba Baba. Madalla, to rahotanni dai sun nuna cewa Najeriya ita ce ƙasa ta biyu da ta fi mu'amalar kasuwanci da Turkiya a yankin kudu da hamadar Saharar Afirka. Binciken ya nuna cewa 'yan Najeriya fiye da 500,000 ne ke zaune yanzu haka a ƙasar Turkiya. A tattaunawa da wasunsu, sun shaida muryar Amurka abubuwan da suka fi jan hankalinsu.
Sunana Khadija Anas, kuma karatu ne ya kawo ni nan Istanbul. Ina karantar dentistry ne a Marmara University. Akwai abubuwa da dama da suke birge ni sosai a ƙasar nan. A matsayina na musulma, duk inda na jiya nake so na yi sallah, gaskiya akwai masallatai ko ina. In ma shago ne, nan kusa shaguna akwai su, ba sai mutum ya tashi ya yi tafiya sosai ba su dan ya samu abin da yake nema. Akwai shagunan kusa, komai dai suna nan.
Sunana Bashir Saleh, wanda aka fi sani da Al-Kusawi. Ni ɗalibi ne, karatu ya kawo ni a ƙasar Turkiya. A can nake karatu na digiri.
Damammakin da ke ga Toki, wanda ya zo nan Toki, matuƙar yana da jajircewa sosai nan nan ka ƙalubalen da mutum zai fuskanta a nan ƙasar. Na san mutanen da sun zo na a ɓangaren scholarship yanzu sun zama 'yan ƙasa, a koɗin da sun gina gidaje sanadiyar business da suke yi. Wanda mai yiwuwa da mutum na a ƙasar shi ne Najeriya, maybe da ba zai samu irin waɗannan damammaki ba.
A zahirin gaskiya abubuwan da suke birge ni a ƙasar Turkiya suna da yawa sosai, musamman ma a manyan biranen ƙasan kamar irin su Istanbul da Ankara da sauransu. Za ka ga akwai motoci na gwamnati, akwai train jirgin ƙasa, akwai shi ma nau'i ne daban-daban, sannan akwai irin su cable car wanda yake tafiya a igiya ta ƙarfe, wanda galibi motoci ba su zuwa da sauransu, to anan shi yake amfani. Sannan kuma akwai jirgin ruwa. To kuma dukkanin waɗannan abubuwan da na lissafo fa, kati ne mutum yake zuwa ya yanka, sannan zaka je ka sanya mai kuɗi na wata, wanda zaka samu sauki sosai a wannan kuɗin da zaka samu, musamman idan kana ɗalibi. Kai ko ba ɗalibi kake ba, akwai sauki fiye da mutum a ce zai je ya ɗauki taxi ko wata mota daban wanda ba irin wannan ba, wanda dukkanin waɗannan tafiyoyin da dukkanin waɗannan abubuwan da na ambata a naira 500 ɗinka ta Najeriya zaka yi amfani da shi domin kawo waɗannan abubuwa. To wannan abun yana sauƙaƙe mai mutanen ƙasar rayuwa sosai da sosai, saɓanin mu a ƙasashenmu na Afirka da Najeriya aka galibi ba haka ba ne.
Ta bakin Kabir Ahmad Hamza. Sai dai duk da wannan damar, akwai ɗalibai da dama da suka ce suna fuskantar matsala saboda yanda ake ci da gumansu. Jamila Mensa, da ta kwashi fiye da shekaru 2 a ƙasar, ta ce akwai wasu tsare-tsare da ba su dace da baƙi da ke neman abin rufa kansa asiri ba.
Na zauna taki kusa da shekara 2. Na bar wujin saboda ba ko bai jin daɗin wujin saboda migration laws nan. Ce aikin kuma in kai aiki ba takarda, ce ba wani insurance kai. In kai aiki kanda mutum ne yana ma decide bai biyan ka, don shi ya bar zama wujin yayi wuya saboda shi na bar wujin.
To baya ga haka, akwai zarge-zarge a game da matsalar wariya da ke ƙara kamari a Turkiya, kamar dai sauran ƙasashen duniya. Don ko a bara, wani rahoto da Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar ta bayyana yadda 'yan Afirka baƙaƙen fata ke fuskantar gagarumin ƙalubale wajen adama da su a harkokin da suka shafi al'umma a ƙasashen ƙetare.
A da ake ba su da irin wannan matsala ta nuna wariyar launin fata da sauransu, amma yanzu lallai suna yi, musamman ma wai ba wai launin fata zalla ba. Kusan su kawai in dai ba ɗan ƙasa kake ba, Balarabe kake, ɗan Rasha kake, ɗan wace ƙasa kake, su lallai mutum zai iya fuskantar tsangwama da kuma wasu matsaloli daban. So za a iya cewa kamar ƙabilanci haka, musamman lokacin siyasar nan da ta shigo abun ya ɗan yi muni.
A irin haka ne idan wasu Turkawa suka ga irin 'yan ƙasashen waje wanda suke da daman yin aiki, suna yin aiki wurjanjan yanda ya kamata, irin yanda suke yi ko sama da su, to sai su dan rinka jin wani abu a ransu. Ya wannan zai zo ya fi ni yin aiki yanda ya kamata, ya za a fi yabon wannan sama da ni, ko ya wannan zai rinka samun kuɗi sama da ni. Musamman kila in ka zo kila kana da wani ƙwarewa a wani abu dangane da wannan aikin, ana iya ɗora ka a wani matsayi a gurin aikin nan sama da wani baturken.
Har wa yau Malam Bashir ya ce akwai wannan matsalar, Don haka akwai buƙatar kauda kai muddin ana son a cimma buri.
Bana bibiyar pages din su na bloggers din su na kasar saboda suna cikin waɗanda suke taimakawa maybe a racism ko su Larabawa ko ƴan Syria ko ƴan Afghanistan da sauransu ko ƴan Africa. Su wannan abun ina kokarin ni santar duk abin da shafi social media na kasar saboda yana harzuka mutane suna abin da bai dace ba. Idan kuma aka zo wajen aiki kila kai aiki a kibiyanka ko ka samu wani wanda yake bai kyautatawa so ba ne gaggawa wajen aiki gaskiya duk inda za ni ina kokarin in dan kalliya yanayin aikin yake shin aiki ne mai kyau wanda ni a matsayina na dan adam zan iyawa ko ku a aikin mutum biyar ne za su loda maka kai so ina kallon irin waɗannan ayyukan sai in je in yi ta yanda ina da yakinin wanda zai sani aiki ba zai cuce ni ba kuma ba zai wato ainihin dabbantar da ni wato ya bautar da ni ba da sauransu so ina kokarin wannan dan akwai wanda na taɓa aiki wajen shi ina ga na yi aiki tsawon watannin da ni ina aiki da shi zai kai shekara uku amma albashin da ya bani ba ni tsammani ya kai na shekara ɗaya ma gaba ɗaya so ya tarirrike min kuɗi haka cuta da sauransu so akwai ire-iren mutanen da zaka samu tunda bamu da working permit daga cikin daman kalubalen da muke fuskanta a Toki shine dalibi baya da working permit ko dai kana aiki ko kuma kai dalibi ne zalla ko kuma kana aiki zalla so wannan abun yana sa wato ana samun damar dalibai ana cutar su da sauransu haka.
To da fatan dai gwamnatoci da suke waɗannan ƙasashen za su yi ƙoƙari su hankalta akan irin wannan kalubale domin masu sharhi sun nuna cewa baƙi sukan shiga da arziki kuma duk ƙasar da ta zamanto tana baya za ka samu ba ta da baƙi a cikinta.
Akwai yiwuwar mutum idan yana son ƙara samun damammaki so zai iya matsawa ƙasashen turai can da ana neman ma'aikata kuma akwai yanayin rashin muguntar su ga ma'aikata ƙara samun wasu damammaki a abin da ya shafi rayuwa domin in taimaki ɗan uwana da kuma ƙasata insha Allahu ta'ala.
Madalla to da haka ne za mu yi sallama da ku a cikin shirin na Allah ɗaya gari bamban a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka. Jamutu Garba Baba ke cewa da ku mu huta lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
To a gaida Ramatu Garba Baba. To yanzu kuma lokaci yayi da za ku kira wayar mu ku bayyana ra'ayinku. Maudu'in mu na yau tambaya ce mai cewa a ganin ku menene alfanu ko rashin alfanun bayo gwamnoni ikon naɗa manyan sarakuna da cire su. Kamar yadda muka ce lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa 1-202-980-6850. Muna sauraron ku. To waye akan layi daga jihar Kaduna?
Sunana Adamu Jeji daga kamfanin fata da ke garin Jaji a nan Kaduna Najeriya.
To Adamu menene ra'ayinka?
A ni ra'ayina har ga Allah yana da kyau gwamnatin tarayya ta kwace hurumin rantsar da sarakuna musamman idan ka duba mu arewacin Najeriya har ma al'ada wajen gwamnoninmu ba shakka muna kira ga gwamnatin tarayya ta karɓa wannan hurumi saboda duk inda yake ne ya zama sabon gwamnati samun zanji kenan ake so a riƙa yi wanda ba shi muke fata ba muna fata gwamnati masu irin wannan ke kiri su shiga cikin tejin su kala irin waɗannan abubuwa Allah muke roƙo ya sa shugabannin mu su gane nagode.
To amin. Waye akan layi daga jihar Zamfara?
Lalla Aliyu Bargari daga Zamfara.
To muna jin ka. Menene ra'ayinka?
Na'am, ni ina ganin ni abin da ra'ayina a nan shine su sarakunan ya kamata su rike ainihin darajar su rinka shiga su daina shiga harkokin al'amuran siyasa wannan shike kawo matsala. In ba haka babu tabbaci za a ce gwamna ya zuka ya ci ga sarki mai daraja ta ɗaya ko mai daraja ta biyu shine su sarakuna ya kamata su daraja su rinka shiga cikin su daina shiga cikin al'amuran
siyasa. Amma ba ka ganin cewa ana zargin su ƴan siyasar ne suke tsinda masu ko suke saka su cikin siyasar?
Eh to akwai haka nan amma kuma ni abinda nake gani idan sarki ya rike daraja ta ce iyaka duk kowane party yazo inda kake karbe shi da hannu biyu amma wajen cewa ga wanda nake so ga wanda ba ni so to bai taso ga sarki
to mun gode yanzu kuma zamu leka jamhuriyar Niger waye akan layi
Assalamu alaikum kuna tare da babban mai sauraron ku Abrikasku unguwar wadatawa jamhuriyar Niger
to Abdi menene ra'ayinka
to ni ra'ayina da zamba da bisa ga wannan gambarwa ta abin da shahi sarakuna gaskiya bai kamata ba ana sa siyasa cikin harkokin sarakuna dan sarakunan galgaja uwayen kasa ne shi ne cigaban kasa idan an kace an sa siyasa cikin lamarin babu cigaba kenan tattalin arzikin cigaban kasa shi zai koma baya amma mun fatan mu son muka azamna a gyara don Allah da annabi kamata ba a sa siyasa mun muna son duk abin da zai kawo kasashen mu cigaba shine muke fata muna fatan ubangiji Allah shi shi kiyaye mu mu zama tsin tsaye madarmin kide mu ba sarakunan mu na galgaja uwayen kasa darajar su don Allah da annabi
to mun gode yanzu kuma za mu dawo Najeriya amma jihar Taraba waye akan layi
mai magana Alhaji Uba Tawakkari daga kaimar hukumar Idi jihar Taraba
to Alhaji Uba menene ra'ayinka
ra'ayina nan shine gaskiyar magana gwamnati suna mugun ma sarakuna rashin kunya amma sassan darajar sarakunan gargajiya kuwa a da can sarakunan da suka shuɗe na bayar da gwamnati ba haka aka yi ba amma me yasa sarakuna gwamnati yanzu kare sarakuna mu ra'ayin manzo shine so shine samu a bangare gwamnati a goman gare sarakuna daga cikin gwamnati a bangare
to mun gode Alhaji Uba yanzu kuma sai Abuja waye akan layi
Mr. Dashe.
To Mr. Dashe, muna jinka yawa. Menene ra'ayinka?
Ra'ayina bitin sarakunan. Gaskiya shine sarakunan su suka kai kansu.
Kamar ya su suka kai kansu.
Su suka sa fitu. Ya sa hatta ake gobono ko chairman na local government. Zai ke zai fi sarki kiyayen kasa in ba su suka kai kansu ba
da alama layinka yana samun tangarda da haka bari mu je jihar Kano waye a jihar Kano
Mansur ne daga Kano
to Mansur menene ra'ayinka dangane da wannan mawdu'in mu
yawa to ni ra'ayina shine idan misali wani na sarauta sai wani ya zo cire shi
muna jinka
yawa ra'ayina shine na ce idan mutum yana sarauta wani ya zo ya cire shi
eh
to ya kamata wanda ya haurin gaskiya an so wancan da aka cire inda ba wannan ce aikata ba
to mun gode Mansur daga jihar Kano yanzu kuma sai jihar Kebbi waye a jihar Kebbi
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
amma wa alaikum assalam da wa muke magana
sunana Bala na Buta samuna ka shangalo kalgamme
to Bala menene ra'ayinka a gurguje saboda lokaci
to abin da ke ra'ayi na ni sai dai mu ci gaba da addu'a Allah shi mana sauki amma ya kamata
Bala kana jin mu to ina ganin mun rasa layin Bala to masu sauraro mun gode da jin ra'ayoyinku da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu da wannan kuma muka zo ga shirin mu na karshe wato labarai amma a takaice
To Hafiz a takaicen yau talata kungiyar tarayyar Turai da kasar Ukraine sun fara tattaunawa akan batun shigar Ukraine cikin kungiyar kawancen tsaron NATO wani mataki da zai iya daukar shekaru kuma wanda tarihi ya nuna cewa Russia ta yi yunkurin hana yuwuwar sa. An kashe mutane da dama a harabar majalisar dokokin kasar Kenya yau talata yayin da ƴan sanda suka yi arangama da masu zanga-zanga a sanadiyar nuna rashin amincewarsu da wata dokar da za ta bada damar ƙara yawan harajin da ake biya da aka tabbatar da ita. ƴan sanda sun harba harsashai na gaske baya ga harba barkonun tsohuwa da harsashen roba wanda ya gaza tarwatsa dubban masu zanga-zangar da ke buƙatar ƴan majalisar dokoki su ƙi amincewa da ƙudurin dokar.
Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta karanto labarai da producer mu Fiona Wamai da ma engineer mu ne yanzu Chan daga nan birnin Washington DC ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku kwana lafiya assalamu alaikum